علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أن أوى نامنا قيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjid Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanda muke karanta littafin Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam wallafar Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahmatullahi alayhi. Wannan majalisi shine na 105 a wannan yammaci na Laraba 29 ko 29 ga watan Rajab hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce ta yi daidai da 29 ga watan Janairu na shekara ta 2025. Muna cikin babu salatin kusuf. Hadisin tashi kansa hadisi na karshe ne daga wannan babi na sallar kusufi. A karanta mana hadisi.
Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره.
wannan hadisi an samu daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya yarda da shi yake bada labari cewar khasafati shamsu ala zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rana ta yi kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan bayani dangane da kusufin rana wannan sahabbai da yawa an rawaito hadisin ta hanyar su kusan kamar hadisi ne mutawatir yace rana ta yi kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqama faz'an sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi da sauri cikin firgici yakhsha an takuna sa'a yana tsoro kar alkiyama ce ke kokarin tsayawa to wannan gabar dan uwa akwai abubuwa guda biyu da ya kamata mu kula da su. Abu na farko, wannan yana nuna tsayuwar alkiyama abun tsoro ne ga al'umma musulmi? Abun tsoro ne? Me yasa? Na'am? Akwai firgici ko? Na'am. To amma akwai addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi kan Allah ya sa masa shauki wajen haduwa da shi. Allahumma inni as'aluka shauqa ila liqa'ik. Hadisin Imam an-Nasa'i ya fidda shi cikin sunan dinsa. Imam al-Hakim ya fitar cikin Mustadrak yace ingantacce ne. Ya Allah, ina roƙonka ka sa mun shauki na haduwa da kai. Shauki na haduwa da kai. Malamai kuma suna cewa man mata faqad qamat qiyamatu. Mun gane bayani. Duk wanda ya mutu alkiyamarsa ta tsaya. To annabi yana roƙon Allah ya sa masa shauki wajen haduwa da shi. Kenan wajen tsayuwar alkiyamarsa. An gane bayanin? Na'am. Yi to amma kiyama ka ta tsaya, daga nan zaka fara ganin abubuwan alkiyama tun daga kabari. Su tambayan munkar da nakir duk wannan yana da alaka da alkiyama. Su akwai fitina cikin kabari, duk kowa sai ya fitina a kabari. Har mumini akwai fitina cikin kabari. Amma duk da fitinar cikin ai yanzu bayanin da kuka yi shine tashin alkiyama akwai firgici ko kabarin ma akwai fitina cikin sa. Har mumini sai ya hadu da fitinar kabari. Har mumini. To amma annabi yana roƙon Allah ya sa masa shauki wajen haduwa da shi, tare da cewar in ka mutu kabarin ma akwai fitina. Ba wai in ka mutu salin alin za a dauke ka a je a kasa ka kabari ka fara shan ni'ima ba, sai ka wuce wani kandara tukunna. Shi ne fitinar cikin kabari, kowa kuma sai ya haɗu da shi. Amin. Har mumini. Na'am. Har wanda ba binne shi ba zai haɗu da shi. An burne shi ko ba a binne shi ba zai haɗu da fitinar kabari. Ko shahada mutum. Karan farko shi kenan kuma sai ta sake shi. Ko ya yi shahada. A karan farko zai haɗu da wannan, sannan kuma tambayar da munkar da nakir za su masa yana cike da annabi kuma harisun alaikum bil mu'minina raufur ruka fatarta, kwantar da hankalinka Muhammad, dangane da al'umman nan naka Allah zai baka abin da zaka samu nutsuwa ka yadda. To shine annabi ya samu nutsuwa, amma annabi damuwarsa al'ummarsa, ba wai yana tsoron tashin kiyaman bane, a'a yana tausayawa al'ummarsa. Yanzu in aka ce kiyama ta tsaya, al'umman nan fa da yawa ba su shiga musulunci ba, da yawa kuma fa kowa ya kama gabansa, to fa za a dandana kuda, da yawa kashinsu ya bushe in alkiyama ta tsaya. Shi kuma yana so a ce a samu adadi mai yawa na al'ummarsa da za su ketara. To amma in kiyama ta tsaya yanzu ba kanta, shi yasa ya tashi cikin firgici da tashin hankali. To wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, shin alkiyamar annabi yana ga za ta iya tsayuwa a lokacin? Ko kuma idan ukuba ce Ubangiji zai saukar, shin annabi su Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su da guguwa, to yanzu kar al'ummarsa a halakar da ita da kusufin rana? Na'am. An zo wajen Alhaji. Alhaji yana ta fito mana da abu. Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim. Allah ba zai azabtar da bayinsa ba, al'ummar annabi, alha matukar annabi yana cikin su. To shin annabi ya mance da wannan ne, ya tashi cikin firgici? Gashi Allah madaukakin sarki yana cewa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim, wannan na farko kenan. Sannan na biyu, alkiyama ba za ta tsaya ba sai manya-manyan alamomi sun bayyana guda goma, kuma ba su bayyana ba. Daga ciki akwai fitowar rana ta yamma, kuma ranar ta gabas ta fito ta zo ta yi kusufi, kaga kenan dai da saura. To me yasa annabi ya firgice tare da cewa ga waɗannan abubuwa guda biyu? Allah ya ce wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim, Allah ba zai azabtar da su ba matukar kana raye kana cikin su. Kakenan in azaba ce ba za ta zo musu ba tunda annabi yana raye yana tare da su. Sannan kuma in alkiyama ce, alamomin da za su bayyana alkiyama ta tsaya ba daya da ya bayyana cikin guda goma, wanda annabi ya bayyana cewar alkiyama ba za ta tsaya ba sai manya-manyan alamomi guda goma sun bayyana, sannan alkiyama ta tsaya. Kuma a lokacin ko ɗaya bai bayyana ba, dajjal bai zo ba, annabi Isa bai sauko ba, sannan babu wutar da ta taho daga gabashin duniya tana kora mutane macin duniya. Wannan duk yana cikin manya-manyan alamomi. Ga dabba da za a fitar, idza waqa alaihimul qawla akhrajna lahum dabbatan, kaga duk waɗannan ba su faru ba. Sannan za a yi kusufi a gabashin duniya, za a yi a yammacin duniya, za a yi a jaziratul arabiya. Duka manya-manyan alamomi ne na tashin alkiyama, kuma ba ɗaya daga cikinsu da ya bayyana. To me yasa annabi firgici? Malamai suka ce saboda tsantsar tausayi da jin ƙai da yake yi wa al'ummarsa, har ma ya shafa a cewar fa Allah ba zai saukar da hukubawa al'ummarsa ba matukar yana cikinsu. Wannan na farko kenan. Sannan na biyu, ya shafa a cewar alkiyama ba za ta tsaya ba sai alamomi guda goma sun bayyana, saboda yanda hankalinsa ya karkata wajen jin kai da tausayin al'ummarsa. Wannan shi ne martanin da malamai suka yi. To sai abu na uku, annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya tashi fazi'an, ya tashi cikin gaggawa kuma cikin firgici. Yakhsha an takuna sa'a, yana tsoro kar fa yaje alkiyama ce za ta tsaya. Hatta atal masjida, har yazo masallaci, masallacinsa kenan wanda yake cikin garin Madina, masallacin annabi, masjidun nabawi. Faqama, sai annabi ya tsaya. Fasalla bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin, yayi salla da mafi tsayin tsayuwa da kuma mafi tsayin ruku'u da mafi tsayin sujjada. Wannan Abu Sa'id Abu Musa al-Ash'ari yake bada labari. Wato tsayuwar da yayi mafi tsayin tsayuwa ne da ya saba yi a sallolinsa, haka ruku'u da yayi mafi tsayin ruku'u ne da ya saba yi a sallolinsa, haka sujjada. Abu Musa al-Ash'ari yace ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatin qattu, tunda nake a rayuwata ban taba ganin sa yana yin hakan ba, ko yayi irin hakan ba a sallar da yayi a baya ko kadan. Wato duk sallolin da annabi yayi a baya, irin tsayuwar da yayi a wannan sallar da irin ruku'un da ya tsawaita da sujjada da ya tsawaita sallolin da yayi a baya, bai taba yin irin haka ba. Wannan ya nuna yadda annabi ya tsawaita sallah a wannan sallah ta kisbewar rana din. To annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya idar da sallar, thumma qala, sai ya ce inna hadhihi al-ayati, lallai fa wannan kusufi na rana da kuka gani ayoyi ne, wato alamomi kenan, ayoyi ne na Ubangiji subhanahu wataala. Yursiluha Allahu azza wa jalla, Allah mai girma da ɗaukaka yake aiko su wa bayinsa. La takunu limauti ahadin wala lihayati, waɗannan ayoyi ba sa kasantuwa saboda mutuwar wani ko haihuwar wani. mutuwar wani baya sa Allah aiko aya haka zalika haihuwar wani komin girman wanda aka haifa din baya sa Allah madaukakin sarki ya aiko aya cikin ayoyinsa walakin Allah yursiluha yukhawifu biha ibadahu sai dai Allah madaukakin sarki yana aiko ayoyin ya tsoratar da bayinsa da waɗannan ayoyin dan su shiga taitayin shi kowa ya shiga taitayin sa musamman in an waiga an ga al'ummun da suka gabaci wannan al'umma an halakar da su da kaza an halakar da su da kaza to wannan al'ummar in ta ga aya cikin ayoyin Allah sai ta shiga taitayin ta ita ma kar abin da ya samu al'ummun da suka gabace ta ita ma ya sabe ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake nasiha wa al'ummarsa yace fa idza ra'aytum minha shay'an idan kun ga wani abu daga ayoyin nan na ubangiji subhanahu wata'ala ya auku fafza'u ila dhikrillahi wa du'a'ihi wastighfari ku gaggawa cikin firgici wajen ambaton Allah fafza'u shine ku gaggawa cikin firgici ba a san jinki wannan lafazi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa fafza'u ya kunshi abubuwa guda uku abu na farko ishara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana wajen gaggawa kenan ana ganin kusufi na rana ko kuma kusufi na wata kar ayi nawa kar ayi jinkiri maza ayi alwala a shiga masallaci a hau sallah shine fafza'u kenan ishara annabi yake wajen gaggauta shiga sallah wajen gaggauta istighfari wajen gaggauta addu'a nan annabi ya ambaci abubuwa guda uku yace fafza'u ila dhikrillahi wa du'a'ihi wastighfari ku gaggawa wajen ambaton Allah mafi girman ambaton Allah kuma sallah wa aqimis salata li dhikri kuma ka saida sallah dan ambatona to nan da annabi yace fafza'u ila dhikrillah ita ce sallah ku gaggauta shiga sallah wa du'a'ihi ku gaggauta addu'o'i cikin sallah din wastighfarihi ku gaggauta neman gafararsa kenan a lokacin da aka ga kusufi ya auku a fara istighfari kafin ma a dauki buta alwala ka dauki buta zaka yi alwala kana ta istighfari kana ta istighfari an shigo masallaci gabanin a tada sallah kana ta istighfari to an tada sallah shikenan kuma sai ai ta ambaton Allah cikin sallar ana addu'a kaga duka an hada ambaton Allah dama cikin sallah ya kunshi ambaton Allah inda Allah cewa aqimis salata li dhikr sannan sallah ta kunshi addu'a cike take da addu'o'i gashi annabi a cikin sujjada yace a takarkare da addu'a an cancanci Allah madaukakin sarki ya amshi wannan addu'a to wannan fadin manzon Allah fafza'u abu na farko kenan da ya kunsa ana so ayi gaggawa na istighfari da kuma sallah da addu'a abu na biyu da wannan lafazi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kunsa fafza'u ana so bayi su koma ga Allah subhanahu wataala kowa ya koma ga Allah kowa kuma ya shiga hankalinsa idan akwai wanda yake aikin sako a lokacin to yayi wa kansa qiyamul layli ya takaita ya tuba ya nemi afuwa ubangiji duk wannan lafazi na fafza'u duk ya kunshi wannan mutum ne yana zaune yana sakon sa sai aka ce tofa kusufin rana to maza ya yanke sako duk da ana so koyaushe ma mutum ya yanke sako amma lokacin da irin wannan ya faru an fi son gaggawan yanke aiki na sako ko ne irin aiki ba wa yake na sako to maza ya yanke shi ya koma ga ubangiji ya nemi afuwarsa ya nemi gafararsa wannan lafazi ya kunshi wannan na biyu kenan na uku wannan lafazi yana ishara ne kan cewa duk wani zanibi da ka gani ya auku cikin banu adama to sababi ne da zai iya jawo musu bala'i cewa da annabi yayi fafza'u ila dhikrillahi wa du'a'ihi wastighfari mai hikimar neman gafara Allah bisa zanuban da bayi suka aikata. Wannan ayar da ta zo kar ya zama fushi ne fa na Ubangiji ya aika wannan ayar. To ai ta neman gafarar sa. Kenan wannan yana nuna mana daga cikin sabubba da ke jefa bayi cikin fitina da bala'i akwai aikata ayyukan zunubi. Shi yasa idan fitina ta faru ai ta neman gafarar Ubangiji, insha Allah wannan fitinar za ta kawo. Duk fitinar da ta sauka cikin al'umma ko ta sauka maka kai kadanka, to ita ta neman gafarar Ubangiji, kana tuba insha Allah fitinar za ta kawo. Allah zai yayi maka ita. Duk bala'in da ya sauka a gari ko ya sauka a unguwa ko ya sauka a gidan mutum ko ya sauka a karkansa, to ita neman gafarar Ubangiji, ya tuba bisa ga zunubansa, insha Allah wannan bala'i Allah zai yayi masa shi. Wannan lafazi na manzon Allah fafzahu na nuna mana cewar fitintinu da jarrabawi da bala'i sukan auku a sababin aikata ayyuka na zunubi. Sannan abu na karshe da wannan lafazi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fafzahu din yake kunshe da shi na nuna mana cewar neman gafara da tuba ga Ubangiji sabubba ne guda biyu da suke sa a gogewa bawa zunubansa, sannan yanayi da ya samu kansa ciki matsananci a yayi masa shi. To shi yasa a duk lokacin da al'umma suka samu kansa cikin matsanancin yanayi na hauhawan farashi, na tsadar abinci da kayan masarufi, na rashin tsaro, na rashin zaman lafiya, to su koma ga Ubangiji su ta neman afuwarsa, suna tuba gare shi, suna neman gafararsa, insha Allah Ubangiji zai kawo musu mafita. Kuma da yawa daga cikin al'umma ba sa ankara da haka din, ballantana a tuba kuma a yi ta neman gafarar Ubangiji har ta kai ga a samu sassauci na rayuwa. Kenan kunci ma na rayuwa da al'umma za su samu kansu ciki yana da nasaba da munanan ayyukansu da suke aikatawa, ta yadda inda za su tuba su nemi gafarar Ubangiji, su koma ga Ubangiji, ko shakka babu ko tantama babu, Allah madaukakin sarki zai yaye musu matsanancin yanayi da suka tsinci kawunansa a ciki. Wannan hadisi da muka karanta dan uwa za mu dauki darussa da fa'idoji karkashin sa kamar haka. Abu na farko da hadisin yake karantar da mu, hadisin yana karantar da mu kan cewar an shar'anta yin sallar kusufi a masallaci, saboda a cikin bayanin Abu Musa al-Ash'ari da yake cewa khasafati shamsu ala zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qama faz'an yakhsha an taquma as-sa'atu hatta ata al-masjid fa qama fa salla. Wannan yana nuna a masallaci yayin sallah. Kenan an shar'anta yin sallar kusufi a masallaci, wannan ya nuna taba da sallar da za a yi ta idi ko sallar da za a yi ta roƙon ruwa. Su ana zuwa ne mu sallah fili sarari gunda ake sallar idi, can ake zuwa a yi, ba a yi a masallaci. Amma sallar kusufi a masallaci ake, kamar yadda wannan hadisi ya nuna mana. Abu na biyu da hadisin ke karantar da mu, hadisin na nuna mana cewar kusufi aya ce daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki da yake kaddarawa, saboda komai yana hannunsa, duk abin da kaga ya faru da ikonsa, da ganin damansa wannan abun ya faru. Sa'annan kuma ayoyi da Ubangiji ke zuwa da su wa bayinsa yakan yi musu wasu wanda ba su saba gani ba. Yanzu rana da wata ba ayoyin Allah ba ne, amma ai mun saba ganin su, kaga su normal ba firgici. To amma a ga rana ta yi duhu, kaga wannan ba a saba gani ba, ko a ga wata ya yi ja baki-baki, shi ma nan ba a saba gani ba, an saba ganin wata farakal a sararin samaniya. To saboda haka ayoyi da Ubangiji yake zuwa wa bayinsa waɗanda ba su saba gani ba, ba waɗanda suka saba gani ba, rana mun saba ganin ta, wata ma mun saba ganin shi, amma ku sufi fa mu ga rana ta kisfe ta disa shi, hasken ta ya disa shi, wata ya kisfe hasken sa ya disa shi, wannan ba mu saba gani ba, ko gobarar daji wannan ba a saba gani ba, ko girgizar kasa duka ba a saba gani ba. To wannan duka Ubangiji na saukarwa bayinsa ne dan su ji tsoro, su shiga taitayin su. Shi yasa sautari da dama zaka ga ire-iren waɗannan ayoyi na Ubangiji yakan saukarwa mutanen da suke aikata aikin sabuni, dan me dan su gyara, su tuba, su koma ga Allah, su shiga hankalinsu, kuma Allah nuna musu mai iko ne akan komai. Wannan zunubin da suka ga suna yi kawai ya kyale su, inda ya ga dama da ya shafe tarihinsu a ban kasa, a wayi gari ba amansu ba labarinsu, ya nuna musu cewar duk abin da suke fa sai ya ga dama. Saboda haka kamar gata ne Ubangiji subhanahu wataala yake yi wa bayi idan ya aiko musu da ayarsa dan su ankara su fadaka. Fa'ida ta hudu ko ta uku da za mu ɗauka daga wannan hadisi da muka karanta, manzon Allah za mu fahimci yana kwadaitar da bayi su koma ga Allah idan aya cikin ayoyin Allah sun faru, ana so bayi su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah Allah zai tausaya musu kuma zai sanya musu mafita. Idan girgizan kasa ce ta auku bayi suka koma ga Allah, to Allah zai kawo musu abin da sauki kuma abin zai tsaya. In gobarar daji ce ta auku bayi suka koma ga Allah, Allah zai kawo al'amarin da sauki kuma zai takaita abin. Amma idan bayi suka ci gaba da tafiya akan batansu, to wannan ayat ta Ubangiji sai abin da Allah yi. Mun ga wannan babban misalin kwanan nan bai dade ba, an shafe makonni biyu a Los Angeles gobara tana ta ci kusan har satin nan ma fa, gobara nan ba ta tsaya ba har wannan makon da muke ciki, kusan kaga ya mafi makonni biyu, ya doshi makonni biyu. To ga Ingila ma guguwa mai karfi, kafin nan kuma Faransa, ka gani abun fa a fili yake ɗan uwa. Kawai mu gode wa Ubangiji da ya mana ni'imar musulunci, wannan ba karaman ni'ima bace. Yanzu da mu ne da mun ko mun dukufa mun marerece muna ta tuba ga Ubangiji saboda taufiki da ya mana na musulunci da imani, amma su duk ba su san wannan, shi yasa suke ta wahala. Duk wani kokari ana ta yi amma ba zai amfani ba, abun yana hannun Ubangiji subhanahu wataala. Wannan yana nuna mana girma da isa da buwayar Ubangiji subhanahu wataala. Abu na kusa da karshe da wannan hadisi yake karantar da mu, hadisin yana karantar da mu cewar wannan umurni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ai gaggawan shiga sallah, ana roƙon Allah maɗaukakin sarki, ana neman gafararsa, bai taƙaita ga maza ba har mata, bai taƙaita ga manya ba har yara, kowa da kowa a duƙufa ai tai. Allah subhanahu wataala zai yayi. Abu na karshe da za mu fita da shi ƙarƙashin hadisi ɗin, za mu fahimci wauta na masu bautar rana ko masu bautar wata. Asalin wauta ke, tunda ayoyi ne na Ubangiji, to me amfanin bauta musu? Kuma duk abin da kaga rana ta yi ko wata ya yi ne da umurnin Ubangiji. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin wani annabi cikin annabawan Allah da ya fita yaki, da ya zo fita yaki sai ya yi sharuɗawa al'ummarsa kan cewar ba wanda zai bi shi sai wanda ya cika sharuɗa guda uku. Na farko, duk wanda ya yi sabon aure yana haba-haba, yana Allah-Allah, ya tare da amaryarsa, bai samu ya tare da ita ba, za a fita yaki yanzu to kar ya bi shi, wannan sharadi ne na farko kenan duk wani ango kar ya bi shi wanda bai tare da amaryarsa ba nabi yace duk wanda ya gina katafaren gida abu kadan ya rage ya shiga gidan yana karasa shi zai shiga zai iya karasa shi ko yau ko gobe ya shiga gidan kuma Allah yake shiga gidan yana haba shi ma kar ya bi shi na uku yace duk wanda ya sayi raƙuma ko tinkiya ko akuya mai ciki tsohon ciki haihuwa yau ko gobe kuma yana dako ya ga guda nawa za ta haifa shi ma kar ya bi shi ya fita ya tafi yakinsa wanda bai cika waɗannan sharuɗan ba kar ya bi shi da ya isa gaggarin da zai yaƙa la'asar ta yi sai ce rana ke umurtarki aka yi ki fito daga gabas ki faɗi ta yamma ni ma umurta ta aka yi in je in yaƙi ƴan garin nan saboda sun ki karɓan addinin Allah saboda haka ya Allah ka rike mun ita tunda dama kai ka bata umurni ka rike mun ita in samu in kammala umurnin da ka bani sai Allah ya kange masa rana yayyaki kusan muni zaka iya cewa yayyakin da bai gaza na wuni guda ba amma duka tsakanin la'asar da magariba saboda yanda Allah ya kange masa rana ya gama yakin sa yayyaki nasara a kansu ya kwace garin ya zama karkashin ikon musulmai ya karbi ganima sai rana ta fadi saboda haka rana tana kai kawo ne da umurnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala to kaga wannan zai nuna maka rashin lissafin duk wani wanda zai sa rana a gaba yana bauta mata wannan shi ya kawo mu karshen bayani dangane da wannan babi na sallar kusufi babin da zamu je gare shi shine babu salatul istisqa babin da yake magana kan sallar roƙon ruwa in an ce alistisqa abinda ake nufi da alistisqa shine neman shayarwa gare ka ko kuma ga waninka wannan shi ake nufi da alistisqa ka nemi a shayar da kai ko kuma ka nemi a shayar da waninka wannan a ma'anar lafazin na larabci kenan in an ce alistisqa shine talabus suqya li nafsika aw li ghayrika neman shayarwa ga kanka ko kuma ga waninka ma'anar kuma alistisqa a mahanga ta shari'a shine neman saukar da ruwan sama a yayin da aka samu fari ko kuma a yayin da rijiyoyi suka kafe ƙoramu da tafki-tafki suka bushe ruwan kogi ya janye to anan mutane za su iya nema gurin Ubangiji ya ba su ruwa domin idan rijiyoyi suka kafe ƙorama ya bushe tafki ya bushe ruwan kogi ya janye mutane za su samu kansu cikin matsanancin yanayi na ƙarancin ruwa kuma babu halittar da za ta rayu babu ruwa duk wata halitta tana rayuwa ne da ruwa saboda ruwan nan Allah madaukakin sarki ya rata rayuwar mu da shi ya halicce mu da ruwa kuma ya rata rayuwar mu da ruwa to shi neman shayarwa ko kuma neman saukar da ruwa ana yi ne ta fuskoki guda uku istisqa roƙon ruwa ana yi ne ta fuskoki guda uku kamar yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar ta fuskoki guda uku ake neman shayarwa ake neman ruwa a lokacin da ruwa ya kafe ko kuma ruwan sama ya tsaya aka samu fari gonaki suka bushe ciyayi suka bushe ruwa ya karanci to ana neman shayarwa gurin Ubangiji ta bangarori guda uku bangare na farko shine al'umma su fita inda ake sallar idi aje ayi sallah da liman sannan kuma liman ya yi addu'a mamu suna cewa amin ko kuma da mamun da liman kowa ya yi addu'a wannan fiska ta farko ke cikin fiskokin neman saukar da ruwa, neman ruwa daga gurin Ubangiji. Sawa'un ko ya saukar da ruwan sama, ko kuma idan dinar rijiya da suka kafe su kukkugo da ruwa. Duka wannan ana kiransa istisqa, neman shayarwa daga Ubangiji. Ƙoramu da suka bushe ruwa ya kulkulo, duka wannan istisqa ne, ko ruwa ya zo ta sama ko ya zo ta ƙasa. Duk Ubangiji yana da ikon kowane ɗaya daga ciki ko duka biyu. Saboda lokacin da aka halakar da mutanen annabi Nuhu, an halakar da su da ruwa ne, ruwan kuma ta sama da ƙasa yake ta zuwa. Allah ya ce wa qila ya ardu bulai ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiya al amru wastawat ala al judi. Lokacin da aka gama halakar da waɗanda suka cancanci a halakar da su cikin wanda suka ki su imani da annabi Nuhu, Allah sai ya ce ruwa ke ƙasa kame daga kurkugo da ruwa, kuma ki tsotsa ruwanki. Ke ma sama ki kame daga zubo da ruwa, har zuwa lokacin da wannan jirgin ruwan ya je ya tsayu kan wani dutse da ake kiransa Judi. Wastawat ala Judi. To kaga kenan Allah yana da iko shayar da bayi ta ƙasa, kuma yana da iko shayar da su ta sama. Yanzu a lokacin da aka je ana istisqa, neman shayarwa gurin Ubangiji, duka biyu ake bukata, ruwan ƙasa da na sama. Amma galibi a tunaninmu in an ce roƙon ruwa, abin da ke ɗarsuwa a kwakwalenmu shine ruwan sama, a saukar da ruwan sama. To shine ma'in din. To amma kuma bai takaita da ruwan sama ba har da na ƙasa. Rijiyo sukan kafe, amma haka ga mutane ba an kara ba, amma al'amari ne mai muhimmanci. In rijiya ta kafe za a iya istisqa, a nemi Allah shayar da bayi ya bubbuɗe idan dinar rijiyoyin, saboda mutane za su iya samun kunci a rayuwa a lokacin da ruwa ya karanci, domin rayuwar mutane ya rataya da ruwa kamar yadda muka yi bayani. Shi yasa ba a so a yi almubozarancin ruwa, wanda kuma ana rayuwa cikinsa. Galibi masallatai za ka ga an yi kawunan famfuna, in mutum ya zo alola ya buɗe famfo sha, abinda zai alola da shi bai fi ɗaya bisa goman abinda ya zuba ba, sai zama an yi ta'adin ruwa. Hakan an zo wanka za a buɗe shawa sha, ruwan da ya zuba in ka kwatanta da wanda ka yi wanka da shi, wanda ya zuba zai ɗauki kashi 9 cikin 10 na wanda ka yi wanka da shi, kaga ya zama ta'adi. To wannan duk makirci ne na yau. Sai suka yi ta zuwa mana da abubuwan da za mu yi ta saba wa Allah, mun sani ko ba mu sani ba. Indirect. Yana da kyau mu ankara mu faɗaka a waɗannan gaɓoɓi ɗin. Fiska ta biyu daga cikin fiskoki na neman ruwa, wannan mun yi bayanin fiska ta farko ke, wadda galibi ita aka fi ko. To akwai fiska ta biyu. Fiska ta biyu ita ce liman akan minbari ya roki Allah ya saukar da ruwa, ita ma istisqa ranar Juma'a. Liman yana kuduba sai ta'addu'a, yana roƙon Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa. Wannan shine hadisin da zamu karanta na biyu a wannan babi. Dama hadisai biyu ya kawo ƙarƙashin babin. Fiska ta farko shine wanda muka yi bayani hadisinsa za mu fara karantawa. Fiska ta biyu kuma liman yana kan minbari ya yi ta'addu'a, yana roƙon Allah ya saukar da ruwan sama, nan duka yana cikin istisqa. Nau'i na biyu ne cikin nau'ukan istisqa, neman saukar da ruwan sama. Sai fiska ta uku cikin fiskokin neman saukar da ruwa ko neman shayar da bayi ruwa, shine kowa ya yi ta'addu'a bayan sallolin farilla. Idan aka samu fari, ruwa ya tsaya ya kafe, rijiyoyi suka kafe, an yi shuka ta fara bushewa, to duk sanda aka yi sallar farilla ai ta'addu'a, ai ta roƙon Allah, shi ma istisqa. Wato kar mu takaita istisqa da kawai sai dai a fita fili a je a yi sallah a yi addu'a, ba shi bane kawai istisqa, shi ma yana daga ciki. Amma na hukuka uku daga ciki akwai addu'o'i da za a yi ta yi bayan sallolin farilla, bayan sallar asuba a yi addu'a. Ba kuma wai addu'a jama'atan ba, sallu ala annabi, wannan bid'a ce. Kowa yayi addu'an sa shi kadai. Ka'idar da sallar ka na farilla, kai su subhanallahi, su alhamdulillah, Allahu akbar, daga hannunka kai ta roƙon Allah. Allah ka saukar mana da ruwan sama. Muna buƙatar ruwan sama. Ya Allah, kai mai tausayin bayinka ne. Ba wanda zai ba mu in ka hana mu. Ya Allah, kai mai gafara ne ga zanuban bayinka. Ka mana afuwa, ka gafarta mana, ka saukar mana da ruwan sama. Muna rayuwa ne da ganin damanka da ikonka. In ka ga dama za ka dauke rayukan mu. Saboda haka ya Allah, tunda ka bar mu da rayukan mu, ka saukar mana da ruwan sama, da shi za mu rayu, da shi muke bukatuwa. Dabbobi da ruwan sama suke ra, kai ta waɗannan addu'o'i kana maraicewa Ubangiji bayan ka'idar da sallar asuba, sallar azhar, sallar la'asar, magriba, isha, kuma galibi ba ma wannan. Ko muna yi ba ma yi dai kawai a sa rana a fita filin idi a je a yi shikenan a dawo. To yana da kyau a hada. Bayan sallolin farilla ai tai, an yi magariba, ka gama azkar ɗinka daga hannunka kai ta addu'a kana roƙon Allah ya saukar da ruwan sama. Ka yi isha daga hannunka kai ta addu'a. Sannan an ce za a fita filin idi, nan ma a fita a je a yi. Cikin iko Allah sai ka ga kankanin lokaci Allah ya saukar da ruwa. Amma sau tari da dama sai ka ga ba za a yi istisqa din ba, sai an fita fili, shi kuma wata kali sai an sa rana, sai a yi kwana uku hudu kafin a sa ranar. In aka sa ranar kuma aka je aka yi kafin a sake fita, sai ka ga an sake shafa wasu kwatati. To ga dama ka samu, nisan da kai sallar farilla, ka daga hannunka, ka yi wannan addu'ar. Ka ga kenan fuskoki ne guda uku na neman ruwa a lokacin da aka samu fari. To hadisi na farko daga wannan babi, hadisin Abdullahi ibn Zaid, a karanta mana shi.
Babu salatul istisqa. Babu salatul istisqa. Ana Abdullahi ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radiyallahu anhu qala خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى.
Wannan hadisi an samo daga Abdullahi bin Zaid bin Asim al-Mazini, Allah ya yarda da shi. Yace kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yastasqi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita, ina ya fita? Ya fita filin da ya saba zuwa ya sallaki. Ya fita yastasqi, yana neman shayarwa, ma'ana yana neman Allah ya saukar da ruwa. Ruwan sama. Fatawajjaha ila al-qiblati. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fiskanci al-qibla. Yad'u, yana roƙon Allah madaukakin sarki. Wa hawwala rida'ahu, ya juya mayafinsa. Gunda yake dama ya dawo hagu, gunda yake hagu ya dawo dama. Wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan an fita addu'ar roƙon ruwa, a juya, canja mayafi ko babbar riga, ko babbar riga da ka saka, dama ya koma hagu, hagu ya koma dama. Haka annabi. Wa hawwala rida'ahu, ya juya mayafinsa. Menene hikima? Mecece hikima da ta sa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya juya wannan mayafi nasa? Gunda yake dama ya dawo hagu, gunda ke hagu ya dawo dama. Malamai sun ambata mana hikimar. Wata gil wani ya taba karo da shi. Now yau ana fata Allah canja yanayi, yanayi da ake ciki na fari Allah canja shi da yanayi na ruwa. Shi ne juya rigar, canja rigar da nan ya koma nan. Kamar yadda ake ciki yanzu, komi ya kafe, kasa ta bushe, ciyayi sun kekashe, to Allah ya canja wannan yanayin a samu ruwa ya wadata, ciyayi su farfado, shuka da aka yi ita ma ta farfado ta yabanya. Sannan kunci da ake ciki na rashin ruwa, walwalaye maye gurbin kunci da to shine wannan canja mayafi nasa da yayi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda yake da babbar riga sai canja wanda yake dama ka juya sai ya dawo hagu wanda yake hagu sai ka juya shi ya dawo baya yawa ka gane a gane bayanin da gun aljihu yana nan in ka maida shi nan ai dama ya dawo hagu ya dawo dama yawa to haka abun yake kaje alaje ce ko dogon riga ma za ta yi to amma alaji idan mutun ya cire wata kila ga jikinsa shi yasa muka ba da misali da babbar riga a juya hula ita ma saboda kar a cire riga kuma ya zamanto wani guri da bai kamata ya bayyana ba ya bayyana ko kuma ya sa riga biyu kenan haka sannan kuma kamar fata ne kamar yadda na juya rigar nan nawa ubangiji ina fata ka juya mana wannan yanayi wato kyakkyawan fata ne cikin juya wannan tunda anan da aka ce riba mayafi aka ce mayafi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya shi dama ya koma hagu ya koma dama to gurgurdun dai yanda za a yi dai amma dai ya zamanto jiki bai bayyana ba laifi amma in jiki zai bayyana to sai a hakura ai wanda ya sawwaka na'am to daga nan kuma ya saba wa yadda annabin yayi shi yayi ne a gurin sai a tafi da istara a dai dace da sunna ko alaji wannan yayi alaji wanda kuma ya sa alkyabba kaga cikin sauki eh ko babbar riga sai duya kayansa ba shi da matsala yace thumma salla rak'atayn sannan yayi salla rak'a kenan a wannan hadisi zamu fahimci cewa sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kare addu'ar na sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare addu'ar sannan yayi salla ana yace thumma salla rak'atayn sannan yayi salla rak'a to shin idan an je roƙon ruwa salla ake fara yi sannan ayi kuduba ayi addu'a ko kuma addu'ar ake gabatarwa akan sallar a wannan hadisi da ya nuna mana cewar addu'ar annabi ya fara gabatarwa sannan yayi salla to amma yaya muke yin sallar roƙon ruwa sai an yi salla ayi kuduba kamar yadda ake a idi ko to amma mun kula da wannan hadisi yanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yayi to wanne ne zai zama now wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi to anan gurin gabar nan malamai da suka zo suna da ra'ayoyi guda biyu imamu Malik Allah masa rahama da Imam Shafi da Imam Ahmad suka ce ana fara addu'a ne da kuduba gabanin ayi sallah kamar yadda wannan hadisi ya nuna mana suka ce ana fara kuduba da addu'a gabanin ayi sallah afwan bayan sallah sai an yi salla ne ayi kuduba ayi addu'a to amma kuma Abu Hanifa sai ya saba musu yace abun yana ganin daman liman illiman ya ga dama ya fara yin sallah sannan ya addu'a, in ya ga dama ya fara addu'a sannan ya yi sallah. Mun fahimci bayanin Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad sun ce za a fara sallah gabanin ayi addu'a, kenan addu'a zai zo bayan sallah. Sai gidan to amma mecece hujjar? Hujjar malaman nan guda uku suna da hujja. Hadisin Abdullah bin Abbas, Allah ya yarda da shi da babansa gaba daya, yace kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam mutawaddian mutabadhilan mutakhashian mutarassilan mutadarrian fasalla rak'ataini kama yusalla fil eid, kamar yadda ake a sallar eid, da ya fita na kankan da kai, na dukar da kai, na dankwafar da kai, sannan bai yi kwalliya ba, bai taba ado ba, a yanayi ne na hakan nan yana zuwa sai yayi sallah yadda ake a lokacin a filin eid. Sai dai Ibn Abbas ya ce bai yi kudu ba irin kudu ba kunnan ba, kawai sai bayan yayi sallah sai fara addu'a. To amma hadisin yana nuna mana annabi yayi addu'ar ne bayan sallah. Nan kuma hadisin nan ana nuna mana sai da yayi addu'ar ne sannan yayi sallah. To wannan zai nuna mana kenan din yanda liman yayi ba laifi. Mun gane ko a gabatar da sallah akan addu'a ko a gabatar da addu'a akan sallah, din yanda liman ya dace da sunna. Ba wai sun ci karo da juna bane, balle a ce a rinda yadda daya akan daya. Wannan ya tabbata, wancan ma ya tabbata. Kenan idan aka je filin aka fara sallah sannan aka yi addu'a, an dace da sunna. Idan aka je filin sai da aka yi addu'a sannan aka yi sallah, an dace da sunna. Duk yanda aka yi an dace da sunna. To wannan addu'ar da za a yi a filin da aka je aka yi sallar roƙon ruwa, liman ne kawai zai yi addu'ar ko kuma duka shi da mamu ne tare za su yi, ko kuma liman yana addu'a mamu suna cewa amin? Wanne ne zai zama ya fi dacewa da sunna? Wa alaikum assalam. Sun yi tarayya. To amma a surar na istiska shin yayi ana cewa amin ne ko kuma kowa ma yayi nasa? Liman yana nasa, mamu ma suna nasu, wanne ne? Kowa nasa yake yi. Liman yayi ana cewa shi ne fi. Wato galibi za ka tara annabi ne yake addu'a.
No.
To an samu riwayoyi guda biyu dangane da yanayin addu'ar. Riwaya ta farko wacce aka samu daga Anas dan Malik tana bayyana cewar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallar istisqa, sallar roƙon ruwa, sai ya daga hannunsa, sauran al'umma ma suka daga hannunsu, kenan kowa yana addu'arsa, annabi yana addu'arsa, su ma suna addu'arsu. An samu wannan riwaya. Sannan an samu riwayar kuma da ta bayyana bayan an idan da sallar, annabi ne kawai ya daga hannunsa yana addu'a, yana cewa Allahumma askina, Allahumma askina, suna cewa amin. Kenan duk surar da aka yi daidai ne, ko liman ya daga hannunsa yana addu'a, samamu ma kowa ya daga hannunsa yana nasa addu'a. In an bi wannan tsarin daidai ne, ya dace da sunna. Ko kuma liman yana addu'a, mamu suna amin, wannan ma ya dace da sunna. Duk surar da aka bi daidai ne.
Nan gurin ya ce, "Thumma salla raka'atayn," sai manzon Allah ya salla raka'a jahara fihi ma bil qira'a.
Lokaci ya gure. Minti.
Na'am. Annabi ya bayyana karatunsa cikin wannan raka'o'i guda biyu. Nan gurin da ya ce jahara fihi ma bil qira'a. Wannan lafazin Bukhari ne. Muslim bai fitar da shi a sahihinsa.
Kena a nan gurin mawallafin ya sabawa ka'idarsa.
Saboda nan jahara fihi ma bil qira'a lafazin Bukhari ne. Muslim da ya zo ya ce thumma salla raka'atayn a riwayar Muslim shi ke. Babu jahara fihi ma bil qira'a. Sannan nan da ya ce wa fi lafzin a cikin wani lafazi kuma atal musalla. Wannan lafazin babu shi a Bukhari, babu shi a Muslim.
Cewa atal musalla. Babu lafazin cikin Bukhari, babu lafazin cikin Muslim. Abin da ya zo cikin Bukhari da Muslim, kharaja ilal musalla. Amana ta ilimi shi ne a zo da abin yanda yake. Akwai a wasu littattafan hadisai atal musalla, amma babu a Bukhari da Muslim.
Kenan wannan lafazi da mawallafin wannan littafi ya zo da shi, ya sabawa ka'idarsa na fitar da hadisan Bukhari da Muslim, da sai ya kawo lafazin kharaja ilal musalla, sai ya fita zuwa ga gurin da ake sallar Idi. Ba atal musalla ba, ba ya zo gurin sallah ba, babu shi a cikin Bukhari, babu shi a cikin Muslim. Wannan hadisi a gurguje ɗan uwa, lokaci ya ɗaga mana hannu. Babban abin da hadisin yake karantar da mu shi ne, idan an zo za a yi sallar roƙon ruwa, ba a yinsa cikin masallaci, ana fita ne a je fili inda ake sallar Idi. Wannan shi zai fi nuna buƙatuwan bayi da kuma ƙanƙan da kansu da ƙasƙantar da kansu gurin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala wajen neman a saukar musu da ruwan sama. Sannan abu na biyu da hadisin yake karantar da mu, ana so musamman liman idan zai yi addu'a maimakon ya fuskanci mamu, an fi so ya juya ya fuskanci alƙibla a lokacin da zai addu'a, saboda anan ya ce fatawajjaha ilal qiblati yadu, manzon Allah sai fuskanci alqibla yana addu'a. To ana so liman in zai addu'arsa ya zamanto yana mai fuskantar alqibla. Abu na kusa da karshe da wannan hadisi yake karantar da mu, zamu fahimci cewar ana so baya bace roƙo ne da bukata da take da shi gurin al'umma musulmi su sanya ta cikin addu'a wa ƴaƴanta guda biyu. Ta ce assalamu alaikum, Allah shi gafarta malam, Allah ƙara ma lafiya. Amin amin. Ni makwabciyar masallacin nan ne. Ina roƙon addu'arka da ta 'yan uwa. Ɗana ya samu ci gaba a wajen aiki, Allah ya kare shi, da kuma 'yata ba ta da lafiya, Allah ya ba ta lafiya. Waɗannan su ne bukatunta guda biyu. Ɗanta ya samu ci gaba a gurin aiki, tana nema a sanya shi cikin addu'a, Allah ya kare shi. Wannan ɗanaki da ya samu ci gaba, Allah ya sa ci gaban ya zama mai amfani gare shi duniyarsa da lahirarsa. Alkhairan da ke cikin wannan aiki nasa da ya samu ci gaba, Allah ya tabbatar da su. Sharri kuma Allah ya kare. Ita kuma yarki, Allah ya ba ta lafiya, ya tashi kafadinta. Na'am. Insha Allah, in muka zo rana ya tayo gabanin mu fara karatu, sai mu amsa tambayar abubuwan da muka faɗa na dadai. zama kaman kana da tauba. Okay. Aka aka. Alhaji ya ga tayi tsayi ne shi yasa yayi shiru. Aka ne. To, alaikum assalam. No. 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 تشهوري عند الله 12 شهرا في كتاب الله. Lalle adadin watanni na shekara a gurin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala 12 shahran guda 12. Yawma khalaqas samawati wal ard. Allah ya sanya waɗannan watanni 12 tun ranan da ya halicci samai da ƙasa. Ba wai shi yace ranan gini ranan zan. Tun a ranan Allah ya sanya waɗannan watanni guda 12. Amma minha arba'atun. A cikin watanni 12 nan akwai watanni guda 4 masu alfarma, masu kima, masu daraja, masu girma, masu ɗaukaka gurin Ubangiji Subhanahu wataala. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Saboda haka kar ku zalunci kawunan ku cikin waɗannan watanni guda 4 masu alfarma saboda girman su gurin Ubangiji. Kenan abinda gurin da yake da girma, sako a gurin yana da girma. Haka zamanin da yake da girma, sako cikin zamanin shi ma yana da girma. Yanzu misali sako a Makka ba zai zama daidai da sako a Najeriya ko a Bauchi ko a Azare, saboda girman garin Makka a gurin Allah Subhanahu wataala. Haka zalika sako a watanni masu alfarma, wannan watan da muke ciki yana cikin watanni masu alfarma, ba zai zama daidai da sako a wani wata wanda ba shi ba, saboda yanda Allah ya girmama su. Bawa ya zama yana girmama su alama ce da take nuna takawar bawa. Girmama duk abin da Allah ya girmama alama ce da take nuna ƙarfin imanin bawa da takawarsa. Shi yasa Allah ya ce fala tadlimu fihinna anfusakum. Wannan ba wai yana nuna cewar zaluntar kawunan a wasu watanni wanda ba su ba abin yarda ne an yarda kai su din ne ba, a'a, su ma wasu watanni wanda ba su din ba abin kyama ne ka zalunci kanka a cikin su, amma kyamar yafi girma a waɗannan. Shi yasa aka nassanta cewa fala tadlimu fihinna anfusakum. Zaluntan kai kuma yana zuwa ta bangarori da yawa. Aikata aikin kafirci, wannan zaluntan kai ne, shine ma mafi girman zalunci. Sannan ka danne ma wani haƙƙin sa, shi ma zaluntan kai, saboda wannan haƙƙin ba zai tafi a banza ba sai ka dawo masa da shi ranar da babu dirhami, ba zinari, ba naira, ba dala, ba za ka dawo masa da shi daga abu mafi tsada a gurin ka, za a ɗauka a bashi abinsa a lokacin da ka fi buƙatan wannan abun, a lokacin kuma za a ɗauka a bashi. Kaga mutum ya zalunci kansa, tunda a cikin azuminsa da ya yi wahala ya yi, sallarsa da ya yi wahala ya yi, sadakarsa da ya yi wahala ya yi, a ciki za a ɗauka a biya wanda ya zalunta. Kaga wannan ya zalunci kansa wanda ya aikata. Haka zalika zaluntan kanka, karan kanka, haƙoƙin da suke naka na kanka ka hana kanka. Misali mutum ya hana kansa bacci, ya ɓata dare a social media, idanu su yi jajawur, kaga wannan zaluntan kai. Ya zo sallar asuba yana hamma alala, ya zalunci kansa, bai ba kansa haƙƙinsa ba. Annabi ya ce Abdullah ibn Amr ibn al-As, inna li rabbika alayka haqqa wa li nafsika alayka haqqa wa li zawjika alayka haqqa fa'ti kulli dhi haqqin haqqa. Ka sani Ubangijinka yana da haƙƙi a kanka, kai ma karan kanka kana da haƙƙi a kanka, matarka tana da haƙƙi a kanka, kowane ma'abocin haƙƙi ka bashi haƙƙinsa, kar ka zalunta, kar ka tauna. To cewa fala tadlimu fihinna anfusakum ya game duk wani nau'i na zalunci. ke ta haddin Ubangiji, ke ta haddin halitta cikin halittun Ubangiji, ke ta haddin ka kai karan kanka karkai cikin wannan wata. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa, ku yaki mushrikai gabaki dayan ku kwanku da kwarkwatan ku kamar yadda su ma suke yakan ku gabaki dayan su kwansu da kwarkwatan su. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, kuma ku sani cewa fa tabbas Allah madaukakin sarki yana tare da masu takawa, sune masu girmama abinda ya girmama. Shine hikimar da ta sa Allah ya ambaci masu takawa a ƙarshen ayar, dube da yadda ya nuna girman waɗannan watanni, kuma masu takawa ne ke girmama su. To duk wanda ya girmama waɗannan watanni guda hudu kamar yadda Allah ya girmama su, to Allah yana tare da shi. Abubuwan da muka faɗa na dadai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kuskure ko tuntuɓen harshe, Allah gafarta. Ƙarƙashin wannan bukata ta sallar kusufi musiffan tata, insha Allah sai mu jarraba sati mai zuwa. Idan muka zo muka amsa addar tambaya alaji, sai mu yi ta practical insha Allah, sai mu takaita karatu a ciki. Wannan mata da ta bukaci mu sanya ta cikin addu'a ƴaƴanta, wannan ɗana ki, Allah albarkaci wannan aiki nasa, Allah aga za masa.